Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karan muna mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin. Zaben shugabannin kananan hukumomi na share fage da jam'iyyar APC ta gudanar a jihar Kaduna ya bar baya da kura. Muna da rahoto bayan labarai, sai kuma ziyarar gani da ido da gwamnan jihar Borno ya kai garin Bama. Maryam Dauda za ta cigo da shirin kallabi, mu kuma ba Nazir Ahmed Hausawa fili ya gabatar da shirinsa na jaridin sharhin jaridin Amurka. Kamar kullum za mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Kwana daya bayan da ya kira yarjejeniyar cinikayya tsakanin Washington da hukumomi da ke birnin Seoul a mazaman nasara ga ma'aikatan Amurka da Koriya, shugaban Amurka ya yi barazanan cewar zai dakatar da fara aiki da sabuwar yarjejeniyar tsakanin kasashen biyu. Trump ya faɗa wa wani taro a jiya Alhamis a jihar Ohio cewa tana yiwuwa ya fasa aiwatar da wannan yarjejeniya har sai an cimma yarjejeniyar wargaza makaman nukiliya da Koriya ta Arewa. Ya kira sabunta yarjejeniya da Koriya ta Kudu muhimmin batu, kuma ya ce zai tabbatar da ganin ayyuka kowa adalci. Trump bai yi ƙarin bayani a kan dabarunsa na dakatar da yarjejeniyar ko kuma wani irin hanya za a bi da Koriya ta Kudu kan batun nukiliyar Koriya ta Arewa, a daidai lokacin da yake shirin taron kole da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan kafin watan Mayu. Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa Rasha ba ta da hujjan korar jami'an diplomasiyyar Amurka a zaman martani a kan korar jami'an Rasha da Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya suka yi saboda zarginta da amfani da makaman guba a kan tsohon ɗan leƙen asirin Rasha da ke zama a England. Fadar shugaban Amurka ta White House ta fitar da wata sanarwa a maraicin jiya Alhamis cewa abinda Rasha ta yi ya kara su kurkuta dangantakan Amurka da Rasha. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya sanar da koren jami'an diplomasiyyar Amurka guda 60 a wani matakin mayar da martani a kan ta sakeyar jami'an Rasha daidan adadin da Amurka ta kora. Haka kuma Rasha na ta ba da umarnin rufe ƙarin ofishin jakadancin Amurka na birnin St. Petersburg, ta da mai cewar tilas a tsaida aiki a wurin nan da kwanaki biyu. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babban kotu a Kenya ta ci manyan jami'an gwamnatin ƙasar su uku taron dala 2,000 kowanninsu bisa laifin bijirewa umarnin kotu da suka hada da sakin wani madugun ƴan adawa miguna. Hukuncin ya nuna ja'in-ja da ke na tsawon watanni uku da ke tsakanin bangaren zartarwa da bangaren shari'a game da rashin fahimtar da aka samu a zaben shugaban ƙasa a bara. Ministan harkokin cikin gida na ƙasar Kenya Fred Matiang'i da Inspector General ɗan sanda Joseph Bonnet da kuma shugaban hukumar shige da fice Gordon Kilahagwawere ba su bayyana a kotu a jiya Alhamis ba. Alkali George Odunga shine ya yanke wannan hukuncin. Al'ummar Kenya sun wayi gari a jiya Alhamis suka ji cewa an ci saƙiyar Miguna a karo na biyu cikin dare zuwa ƙasar Dubai. Wani lauyan kare haƙƙin bil'adama kuma mataimakin Miguna shine ya faɗa wa shirin muryar Amurka na Daybreak Africa cewa an tilastawa Miguna barin ƙasar ne bayan da aka dirka masa magani. Lauyoyi a birnin Nairobi sun sa ƙyalle mai ruwan dorawa a jiya Alhamis don nuna rashin amincewansu da wannan matakin. A jiya Alhamis ne wata kotun Faransa ta umarci tsohon shugaban ƙasar Nicolas Sarkozy ya gurfana gabanta bisa zarginsa da cin hanci da rashawa da kuma amfani da martabansa ta hanyoyi da ba su dace ba. Shari'ar za ta mai da hankali ne a kan maganar da ta wayar tarho da ake zargin Sarkozy da yi da wani alkali da ke binciken zarge da ake ma hukumar yaƙi neman zaɓen Sarkozy a shekarar 2007 wanda ya sami gudunmuwa ta ɓarauniyar hanya. Ana zargin ɗan siyasa ne mai ra'ayin mazanjiya ya yi alƙawarin zai sa a ƙarawa alƙali mai binciken girma idan shi ma ya amince ya bashi wasu muhimman bayanai game da binciken yaƙin neman zaɓensa. A wannan magana da alƙali Gilbert Azibet, babban alƙalin babbar kotun ƙasar, Sarkozy ya ce zai taimake shi ya bashi wani babban mukami a Monaco mai makwabta da Paris. 'Yan sanda kuma sun ɗauki wannan hirar tasu a kan faifai.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madan labar mu faro takun a jihar Borno, Nigeria, inda gwamnan jihar Kashim Shettima ya je garin Bama domin sa ido kan yadda ake gudanar da ayyuka da nufin maida waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya tilasta ƙaura gida. A cikin hirarsa da wakilin Haruna Dauda Biyu, ya bayyana irin ci gaban da aka samu.
Gidaje kusan 11,500 da 500 an gama gyara su. Babban abin shine ruwa. Dan zaga kowace borehole inga cewa an yi tanadi na ruwa da magarantu da asibiti kuma da tsaron gari. Insha Allah ba zan koma ba, da na yi niyya zan koma gobe. Amma in ban tabbatar da generators na boreholes sun ba su iso ba, in ban tabbatar da masu Ministry of Works zo su gyara street lights din garin ba, ba zan bar garin ba sai na imani cewa abin da ya cancanta a yi an yi.
Ya kashe ganin batun tsaro ne ranka da dai.
Batun tsaro shi ne mun siya excavators, ban san me excavator a Turanci ba, abin da tona rami, abin tona rami guda hudu sabbi. Muna son mu ga cewa an tona rami da ke zagaye da garin don kar inta na su samu sararin shigowa garin kafin mu bar mutane su zo. Ba zan gari gari ba sai operators sun zo sun fara aiki. Na fahimta cewa aikin na yana tafiya. Ko zan yi kwana uku ko biyar ko shida. Niya na shine yin kwana uku, amma in ban gansu a kasa ba zan zauna nan har Asabar, Lahadi, har Litinin ma zan zauna. Amma in naga sun fara aiki gobe na iya barin garin.
To ranka dai batun makarantu fa?
Makarantu primary schools a cikin garin nan manya-manya guda tara. Kuma primary school na garin nan. Manyan primary school ne masu classroom guda 30-40. Ba kankana nan classrooms ba ne. Manyan classrooms ne. Masu 30-40 kuma duk an gama su. Amma abin da ba gama ba shi ne batun kitchen da za a dafa yara, batun ruwa, kuma za mu samu su solar, za mu samu don dole a yi amfani da fanka da wuta don a yi musu amfani da abin da ake kira digital technology a koyar musu. To mun zo da solar inverter da za a sa kowace makaranta don yaran su samu ilimi na gari.
Dan gari ya batun masu zawo ranar Litinin.
Babban abin shine a yi hankali, a yi nadama, kuma a lura da garin. Su ne masu garin, su ne za su lura da garin su. Kar wayansu 'yan ta'adda su samu sararin shigowa cikin gari su zo su yi barna. Shi ya sa ba mu so mu takura jama'a ba, amma dole ne mu ɗauki matakai cewa wanda ya cancanta ya shigo garin ne zai shigo. Ba za su ji daɗin zuwansu da farin ba, amma insha Allahu gobe da jibe da gata za su ga cewa matakan da muka ɗauka don mu kare zaman su a gari ne.
Daga ƙarshe ga Excellency, ya kake ganin yanayin yadda garin Bama yake, ganin cewa ka zaga kuma ana shirin za a dawo da waɗannan mutane a takaice?
Na yi farin ciki bisa ga aikin da Ministry of RRR suka yi. Wallahi sun yi abin a zo a gani. Har yanzu akwai gidajen da ba a gama ba, amma an gama gidaje 11,500. A cikin kashi 100 an gama kusan 70 zuwa 80. So ya kai a yi musu yabo, ya kai a gode musu. Za mu yi gwargwaron karfi mu ga cewa sauran gidajen ma an gama su, masu gida su koma garin su.
Kona da gaskiya ya kyau da makarantu.
A kan fito daga harkokin tsaro a jihar Borno kuma sai siyasa a jihar Kaduna, inda zaben share fagen shugabannin ƙananan hukumomin jihar na jam'iyyar APC mai mulki ya bar baya da kura tare da zargin waɗansu 'yan takara da raba wakile zanzurutun kuɗi kama daga naira 1,000 har 300,000 domin neman kuri'u. Wakilin mu Isa Lawal Ikara ya zanta da Albashir Umar Anchao, shugaban matasa na jam'iyyar APC kan wannan lamari, inda ya bayyana cewa
to babu shakka mu a tsarin siyasar mu idan har an raba 300,000. Ni Musa Sarkin Yaki ban sani ba. Abinda na sani, mafi yawancin 'yan takarar nan wani ya bada naira 50,000, wani ya bada naira 30,000, wani ya bada naira 100,000, wani kuma ya ce abinda duk wani ya bayar ni ma zan iya bayarwa ko ma in dora a ƙarƙashin haka. To kaga mu kuma muna da tsari da wanda duk muka amince muka ce muna yin shi, wallahi ba za ka gamu wajen wani dan takara ba.
Amma gaske ne akwai waɗanda a cikin ku ku delegate suka samu kashi-kashi na kuɗi a wurin 'yan takarar nan?
Babu shakka akwai waɗanda suke jagoran jam'iyyar APC da sukan je nan gidan su yi rantsuwa, su tafi nan gidan su yi rantsuwa, su karɓi kuɗaɗe a hannun mutane.
Amma kana ganin kuɗin ya yi tasiri, wato waɗanda aka ba kuɗi a cikin wannan zasu yi zaɓen nan, akwai waɗanda ya canza musu ra'ayi suka zaɓi wanda ya biya?
Wallahi soyayya ne ta yi tasiri a zaɓen ƙaramar hukumar Zaria, don kuɗin bai tasiri ba.
Amma kuma an karɓi kuɗin?
An kuma Malam Nasiru shi ya ce a karɓi kuɗaɗe ma a hannun waɗanda suka fito takara, su karɓa haƙƙinsu ne.
To ni sunana Lawal Musa, SK1 kuma na gunduman Dambo a Zaria local government.
To ya aka yi zaɓen fidda gwaninku na Zaria?
Tunda muke zaɓe, tsakani ga Allah ban taɓa samun zaɓe ingantaccen zaɓe mai kyau da kwamishinan zaɓen ya gabatar da shi irin wannan ba.
Amma an ce an yawo da kuɗi a wurin zaɓen?
An yawo da kuɗi amma a gidajensu, kashin a zo wurin zaɓe. Amma da aka zo wurin zaɓe an zuba jami'an tsaro, babu yadda za a yawo da kuɗi a wannan wuri, saboda kowa ya je gidan ɗan takara ya karɓo abin da ya karɓo sannan ya zo wurin zaɓe. Ba a maganan a gana da wani ɗan takara a wannan wuri.
Gaske ne ana karɓowa kenan?
Yawwa, karɓo kuɗi ba an karɓo. Duk wanda ya ce ma ko eskon da ya ce maka ba a karɓo kuɗi gidan wani ba, wani ma karɓo kuɗi gidan mutum uku ma.
Wato zagayawa ake yi?
A zaga nan an je an karɓa, a wuce can a je a karɓa, a wuce can a je a karɓa.
Amma an ce sukan sa a rantse, to ya mutum zai iya karɓo gurin uku?
Wani tabbas akwai, mu a nan Zaria kamar tabbas kamar da ka faɗa nan akwai ɗan takara wanda shi an rantse zai iya bada 100, in ba a rantse ba zai bada 50, in ya ci zaɓe zai bada 100.
An ce akwai mai ma 300,000, gaske ne a nan Zaria? Ko da kila kai baka kai ga wanda ya bada 300,000 ba ne?
Ai, 'yan takarkaru masu ƙarfi a nan Zaria su hudu ne.
Kuma duk cikinsu wanda ya fi bada kuɗi nawa ya bayar?
Shi ya ci zaɓe shi ne ya bada 80,000, 100 kai zan ce maka har da 10. Ya bada 10,000 na abinci a je a ci abinci a otel. Shagargari da safe ya bada 100,000, in ya ci zaɓe zai cika 50,000. A ba esko ragowar kuɗinsu 50,000 da ya alkawari.
Wato 150,000 ke
wa wannan shi ne gaskiya. Sai dai ɓangaren kuma na biyu wanda yake bin shi da kura'a ya bada 60,000, in an ci zaɓe duk abin da ɗan takara ya yi, duk wanda ya yi za su ɗora a bisa nashi.
Wato kenan ashe dai kuɗinan suna tasiri mutum ya lashe zaɓen nan?
A gaskiya. Tsakani ga Allah akwai tasiri a tsakanin kuɗi, tunda da su 'yan majalisun nan wanda suka haɗu a gida ɗaya sun yi abin da ya dace akan kuɗi za su iya cin zaɓe.
Ba ku jin tsoron ko wannan zai gasgata maganar da ake cewa delegate dai sun zama na siyarwa?
Kai ai kaji ai na ce mai girma gwamna ya bayani ya ce in mutum ya bawa kuɗi ku karɓa. Gwamna ma ya faɗa haka.
Shi yasa ku ka karɓe?
Da safe, amma kuma lokacin kafin ya faɗi maganar duk ana wurin ma karɓin, ba a ma sani ba sai da aka dawo. Waɗansu ba su ma karɓi kuɗin ba, saboda suna tunanin wai tunda kamar ni ina cikin 'yan aƙida alƙibla ɗaya, ba ruwana da gidanka ko nawa za ka bani zan yi wani. Kakan wanda na yi ni na bi Allah bai kai shi gaggaci ba ya faɗi, saboda ni ina amfani in zo in ce maka bani kuɗin ka wallahi zan yi, har in rantsuwan ce wallahi zan yi ko ba zan yi ka ba. Ina tunanin ranar gobe kiyama zan biya ka haƙƙinka ne, saboda ban gaya ma gaskiya ba na yaudare ka ne ka ban dukiyanka, dole kuma zan biya ka ranar gobe. To saboda haka ni da in karɓe ta in ci ta a duniya a lahira ta zama kakani kayi, gara in haƙura inda Allah ya ji ni in karɓi ƙalilan ɗin in ji abin da nake so kawai in tafi gida.
Kai zaɓe ka ce har kaso uku a matsayinka na delegate, yanzu kana kallon cewa kuɗi na tasiri wajen canza ra'ayin delegate, ka yarda?
A gaskiya tsakani ga Allah, in baka da kuɗi ba kar ma ka shigo siyasa, kar ma ka ce za ka tsaya takara. Ko wanda ya tsaya takaran bai da kuɗi, akwai wanda ya zo ofis ɗinmu ya zauna ya zo ya gabatar da kanshi a matsayin shi na ɗan takarar ciyarmu na Zaria local government, bai da ko naira 5, haka ya zo ya fitar mana da manufar shi, kuma gashi irin wanda ya kamata wallahi a zaba amma da yake ba shi da kuɗi a gurin nan take wani ma duk bacci ma sa kama saboda magana shi amma da shi magana banza ba shi da kuɗi
ranar ya samu
ko kwara daya zero aka rubuta ana shi ma wallahi to tsakani ga Allah a harkar siyasa kuɗi na tasiri
to kan hanci haram ne kuma tarashin haram ne
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan daga birnin Washington DC yanzu kuma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
Ebani turata kuma ka ban mace kutura ba mota daga a cikin turda tana ta kawaita taru siyasa kawaita taru dan can kata ka kuwata amsa da wani don hauka amma da wani don hauka wani yayin wada da dangi ne hayo kuma ba su gaisawa ta hau bai sake tabo ba kwalala ba sanu rigima abam so yanzu amma da rabbi roka Allah kyauta ma bayan ka kawo halar dan za ka ike mu
To madalla yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba.
Ya salamu ku, hayya hayya salamu ku in mata, na zama kallabi tsakanin rauna sanuniyar mata. Ya salamu.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Hajiya Aisha ta Allaci Roma daga Jami'an Maiduguri da ke jihar Borno, Najeriya. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar, inda na yi mata wannan tambayar. To Hajiya, kamar irin ɗaliban da suka fuskanci wani tashin hankali ko wata masifa a rayuwarsu, shin sun san da zaman irin cibiyoyi ko ƙungiyoyi ko kuma shirye-shiryen nan da ke taimakawa wajen ba da shawarwari?
To kin ga shi wannan abu dai ba wai ga group of dalibai an gano ko wani abu ba. Kin ga dai gari ne dai wanda ko na kauye yazo yana da dan uwa a birni. Yan uwa dai da abokan arziki su suke taimaka
yawo
ake a taimaka. Gaskiya gari ne wanda alhamdulillah ba zaki ma gane ba ma kowa yana harkan shi da sauransu.
To yanzu kama a bangaren yankin jihar Borno ko in ce arewa maso gabashin Najeriya musamman ilimin mata tunda aka sace ɗaliban nan na Chibok sai kuma gashi kwanan nan ba da dadewa ba
an yi dadci.
To a irin wannan yanayin da ake ciki, shin shi ko in ce ita ɗaliba arewacin Najeriya ko arewa maso gabashin Najeriya wani irin ƙwarin gwiwa za a bata domin ta ci gaba da karatu?
Alhamdulillah makarantu fa suna nan suna ta karatun su amma inda yayi kamari duk makarantun suna cikin gari
kananan hukumomin da aka kashe banna an maido da su cikin gari
suna cikin gari wasu kuma iyayen akwai wanda suke da karfin ma kai ƴaƴan su makarantun kansu ma
masu zaman
karatun su ba wai ya tsaya bane.
Yanzu wasu iyayen za su ji tsoron ma su bar ƴaƴan su su tafi karatun su kansu ƴaƴan za su shakka su koma su to wani irin ƙwarin gwiwa za a ba su?
Za a yi ta counseling din su dai haka nan din a ba su ƙarfin gwiwa a tabbatar an sinsa an samu tsaro a makarantu da sauransu nan zai taimaka. Amma kan da gaske wasu iyaye ma ba su yadda suka ƴaƴan su kamar makarantun da suke cikin jeji kan ba su yadda ba.
Malama kin taɓa wani zance mai muhimmanci batun tsaron nan a makarantu. Shin shi tsaron nan ya kike gani a bashi a hannun gwamnati ne ka tokal koko al'umma ma akwai rawar da za ta taka wajen tsara makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu musamman na kwana?
Ai al'amarin tsaron nan yafi karfin gwamnati ita kadai ta yi. Kowa da kowa ya kamata a shigo a taimaka. An san dai makarantu dai da masu gadi da masu waye-waye amma tsaron nan dai kowa dai shiga cikin ta.
To malama ai in ma muka yi magana masu gadi yau sai kiga wasu makarantun na gwamnati. Mai gadin tsoho ne to
dan abun gudu ya tashi daliban ma sai ya ruga ya bashi kila ma ya tunanin taimaka mishi ko kulki ko gora kirki baya da ita ai kamar daliban suna cikin wani yanayin da komai ma na iya faruwa da su wani kira zaki ma hukumomi akan su dauki mataki kan irin wannan aba
makarantu dai ba wai an bar su haka ba hukuma ba ta bar makarantu haka ba akwai security agents ba wai masu gadi tsofaffi ba akwai su wadda makarantun ma akwai su police din da su
yanzu akwai yan sanda da sojoji a wasu makarantun
da ake gadi at least a bakin gate dai kan eh kuma kafin a shiga cikin makaranta yanzu ba a barin kofar makaranta haka a buɗe sai an tantance mutane kafin su shiga kuma duk kowane makaranta an gina garu akwai dai garu katanga akwai katanga kowane makaranta an kewaye ta da katanga kuma a bakin gate akwai masu securities
to yanzu kuma bari mu koma kan batun ilimi shi da kanshi ya kike ganin ilimin yaya mata yanzu a arewacin Najeriya
ana kokari iya gurgudu yan mata na karatu ko jami'o'i kika je yanzu ba course din da ba yan mata a ciki
da kyau har da wa'anda da ake tunani maza ne kai za su yi
ko engineering ne ma da ake gani kaman ma karatun maza ne akwai mata ciki su medicine din ma akwai mata ciki yanzu dai ba course din da zaki je ki tsaya kiga ba mata ciki akwai yan matan
to kamar wani irin kalubale ne zaki ce yake fuskantar mata a makarantun jami'a a yanzu haka
kalubalen da yake fuskantar yan mata shine kaman yadda kika ce wasu da iyaye da yawa dai suna barin ƴaƴan suna shiga jami'an amma kuma wasu suna ganin ya mace ta je ta shiga jami'a ba tare da an mata aure ba wannan ma yana nan kalubalen dai shine na bai wuce wannan rayuwa da ake ciki na yanzu da kowa yake gudun kar yar shi ta baci da sauransu to
masauraro anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarshen wannan hirar a madadin babbar bakuwar ta Aisha Alachuro ma da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to a gaida Maryam sai kuma sharhin jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa
sharhin jaridan Amurka a cikin shirin sharhin jaridan Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Times Jaridar ta rawaito labari mai taken David Shokin ya ce jajircewar sa kan hana mai da ma'aikatar kula da tsofaffin sojoji hannun yan kasuwa ita ta jawo aka kore shi daga aikin sa. Labarin ya ci gaba da cewa sakataren kula da harkokin tsofaffin sojoji mai barin gado David Shokin ya faɗa a jiya Alhamis cewa an kore shi ne sakamakon dagewar sa akan kin mai da hukumar hannun yan kasuwa. Shirkin ya faɗa wa gidan rediyo na ƙasa a shirinsu na safe cewa ina ganin yana da matuƙar mahimmanci ga tsaron ƙasa da ƙasar da ke martaba jajircewar mu sakamakon samun hukumar kula da tsofaffin sojoji mai ƙarfi bana adawa da sauye al'amuran hukumar amma bana son a maida ita hannun yan kasuwa Shugaba Trump ya ba da sanarwar za a maye gurbin Mr. Shokin ne a ma'aikatar kula da tsofaffin sojoji a ranar Larabar da ta gabata kuma yayi masa godiya akan irin ayyukan da yayi Sakataren ya ce korar siyasa ce a gaba da komai musamman bayan tambayoyin da suka biyo bayan tafiyar da yayi ta aiki a zuwa Turai a lokacin yanayin zafi na bara sai jaridar USA Today Jaridar ta rawaito labari mai taken ɗalibin makarantar Parkland David Hogg ya maida mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin na Fox mai suna Laura Ingram martani da neman masu saka tallace-tallace a cikin shirin ta su janye sakamakon kalaman ɓatanci da ta yi a kansa Labarin ya ci gaba da cewa mai gabatar da shirye-shiryen na tashar talabijin ta Fox Laura Ingram ta kaskantar da wanda ya tsira da ransa daga harbin kan mai uwa da wabin da ya faru a makarantar sakandare ta Parkland da ke Florida a kwanakin baya mai suna David Hogg inda ta kira shi da yaro rago mai kwakwazo da yayi wani abu mai muhimmanci fiye da kwakwazon da yake yi sakamakon kiran da yayi masu tallace-tallace su kaura cewa shirin ta kuma tuni wani kamfani ya amsa kiran kamfanin NutriPet Food wanda ke samar da abincin dabbobi ya janye tallan da yake sawa a cikin shirin na Laura mai suna The Ingram Angle inda suka ce abinda ta fada bai yi daidai da yadda ya kamata a ce ana mu'amala da al'umma ba har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken Russia za ta kori jami'an diplomasiyyar Amurka 60 gami da rufe ofishin jakadancin Amurkan dake St Petersburg labarin ya ci gaba da cewa Russia za ta kori jami'an diplomasiyyar Amurka 60 gami da rufe ofishin jakadancin Amurka dake St Petersburg a wani matakin ramuwar gayya kan matakan da kasashen yamma suka dauka na saka wani tsohon dallakin asirin Russia guba kamar yadda kafar yada labarai ta Kremlin TASS ta bada rahoto a jiya Alhamis haka kuma fadar gwamnatin ta Russia Kremlin ta aika wa jakadin Amurka John Huntsman sammace domin mataimakin ministan harkokin wajen Russia Sergey Rybkov yayi masa bayanin martanin keke da keken da suka dauka akan Amurka a cewar ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya
To gaida Naziru sai kuma ra'ayoyi da ko masu saurare kuke aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amerika. Mai magana Lawadi ne shirin a garin Balle, ilkuta karamu ko mulki ta gudu, tabbatar shehu Najeriya. Ina kira da biyu da kuskure ku yi magana da mutanen Zamfara. Dukkan su kama hafi azumi na kwana uku a yi addu'o'i saboda wannan bala'i ya kai inda ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tona maganin waɗannan matsaloli na kashe-kashe na rayukan jama'a Allah ubangiji ka yi mana magani
mai magana Aminu mai kafe unguwar Galadima Kwantagora ta jihar Niger Nigeria inkiya ta kalma karama hukumar mulki ta illela a cikin jihar Sokoto ra'ayi na shine zuwa ga gwamnonin arewacin Najeriya su dauki mataki bisa ga malaman makarantun nan primary zuwa secondary bisa ga yadda suke koyar da yara yaro ya zo ya yi primary ya gama secondary babu turanci akan shi na dauko yaro daga Niger zuwa nan kudu maso gabas saboda yayi makaranta ya gama primary ya gama secondary amma an zo da shi tambaya ta abin da zai bada amsa guda ya kasa bada amsa ko daga waye sunan babanka waye sunan mamanka abin nan ya bata min da rai mugu saboda haka ina kira ga gwamnonin arewacin Najeriya su taki dau matakin da El Ahmed Ruwa ya dauka na jihar Kaduna bisa ga malaman makaranta
Assalamu alaikum VOA Hausa sunana Yunus Tanko daga Bani Mbaka a jihar Niger dan Allah kuma kani sakuna da dambarwar dake faruwa a jihar Kogi wanda ya kai har ya isa babban dan sandan Najeriya Idris ya kai ga soki wannan dan sanda state na wannan jiha to kika ne gaskiya ya kamata a ce an yi bincike an gano gaskiya abin da ke faruwa a wannan jiha domin mu in Najeriya ni zura ido mu ga da abin za ta kasancewa wannan da ake zargi to ya kamata a ce an gurfana da shi a gaban kotu domin gano gaskiyar al'amarin da fatan Allah ubangiji ya kawo mana karshen waɗannan abin da ke faruwa a kasashenmu na Najeriya da na Afirka baki daya
ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Pakistan ta sanar a jiya Alhamis cewa ta yi nasarar gwada makami mai linzami da za iya goyawa makaman nukiliya an harbo makamin ne daga jirgin ruwa mai tafiya karkashin kasa kuma zai iya tafiyar kilomita 450 wannan makami mai linzami da Pakistan ta kira mai suna Babur an harba shi ne karkashin ruwa kuma ya isa daidai inda ake bukatar ya isa a cewar wata sanarwar sojin kasar wannan makami mai linzami za iya goya masa makamai iri daban-daban kuma ya baiwa Pakistan wani zaɓin kai farmaki
to a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin baki daya sai da ranar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Muhammad Lalo kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa da kuma Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau Malam John Alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma ku fa ne lafiya da alheri.